Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar waɗanda suka yi azumi an sha ruwa lafiya, Dumai Alice tare da Grace Abdu da sauran abokan aiki da ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji shin ko watan wata rana Birtaniya za ta sake tunanin komawa cikin kungiyar tarayyar Turai, sai kuma rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP. Albarkacin wannan wata na azumi kuma za ku ji tasirinsa daga bakin wasu ko kuma wani. Kada kuma amince yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama bayan mun bude layukan waya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Alhamis, al'ummar Birtaniya suka kada kuri'a da karamar rata ta ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, wani yunkurin da shugabannin kasashen Turai suka bayyana a matsayin babban kuskure. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce mun karbi shawarar al'ummar Birtaniya wadda suka yanke da nauyin zuciya. Babu shakka babban koma baya ne ga kasashen Turai da kuma tsarin samar da daidaiton kasashen. Tun farko a yau kasar Turkiyya ta ce Birtaniya ta yi babban kuskure da ta fice daga kungiyar tarayyar Turai, kasuwar kasashen duniya mafi girma. Babban buga takardar kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ya hakikanta cewa Birtaniya za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kawancen kungiyar. Shugaban kasar Faransa François Hollande shi ko cewa ya ji matukar takaicin shawarar da Birtaniya ta yanke, sai dai ya ce zaben al'ummar kasar ne sabili da haka dole ne a mutunta shi. Ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Faransa Jean-Marc ya bayyana rashin gamsuwarsa ta hanyar Twitter, inda ya ce yana yi wa Birtaniya bakin ciki. A halin da ake ciki kuma, masu sharhi kan lamura sun ce kasashen nahiyar Afirka yankin hamada za su yi gumin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai, sai dai ba iya yin harsashen irin yadda zai shafi kasashen ba. Ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turan zai shafi Afirka ta gabas, yankin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka, inji Ali Khan Sashwi, wani mai sharhi kan harkokin kuɗi kuma wanda ya mallaki kamfanin Risk Management na kasar Kenya. Birtaniya dai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke zuba jari a ƙasar ta Kenya. Gwamnatin Birtaniya ta ce cinikinta da ƙasar ke yi da Kenya ya kai na dala miliyan 170. Ɓangaren da za a fara jin raɗaɗin ficewar Birtaniya a ƙasashen Afirka shi ne fannin canjin kuɗaɗen ƙetare. Darajar kuɗin euro da na Turai, wato na Turai da kuma fam na Birtaniya, duka sun faɗi. Najeriya kuma ke matsayin ƙasa ta biyu a jerin ƙasashen da Birtaniya ke hulɗa kasuwanci biyo bayan Afirka ta Kudu. To, kuna shan labaran ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka Bernie Sanders ya shaidawa shirin Morning Joe na tashar talabijin ta MSNBC yau Juma'a cewa zai kaɗawa Hillary Clinton kuri'a a zaben ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. Dan majalisar dattijan ya ce hana Donald Trump shiga fadar White House yana ɗaya daga cikin gurorinsa. Ya ce batun a yanzu haka shi ne zan yi iyakar iyawa ta in kada Donald Trump. Ina ji Donald Trump zai zama bala'i ta kowace fuska idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa. Sanders ya ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma jawabi a taruka a fadin ƙasar, duk da yake Clinton ta samu wakilin da take buƙata a farkon watan Yuni na zama 'yar takarar ta jam'iyyar Democrat. Ya yi watsi da kiran da aka yi masa na janyewa kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Ya ce menene zai hana ni in yi abin da muke yi yayin da nake ƙoƙarin yaƙin ganin mun sami damar da za mu iya samu. Sanders ya ce yana nacewa ne da nufin ganin an dama da Amurkawa a tsarin siyasa. Daga ƙarshe nan ba daɗewa ba za a rasa wani maganin saran maciji mai mahimmanci sabili da kamfanin da ke sarrafa shi ya ce babu riba. Sauran maganin da ake da shi zai kuma gama aiki ne a ƙarshen wannan watan na Yuni. Lamarin ya sa ƙungiyar agajin likitoci ta Doctors Without Borders jan hankali kan ƙarancin maganin da ake kira Faf Afrik da ke maganin dafin saran macizai kusan goma. Wata mai ba ƙungiyar likitocin shawarwari Dr. Monica Rule ta ce hankalina ya tashi game da shawarar da kamfanin Sanofi Fasto ya yanke na daina sarrafa maganin Faf Afrik. Sabili da muna buƙatar maganin kashe dafin saran maciji, muna buƙatar maganin da ya ke da kaifi kuma da sauƙin amfani ba mai da hankali kan irin macijin da ke sarar mutane ba. Ƙungiyar likitocin ta yi kiyasin cewa kimanin mutane 30,000 ne a nahiyar Afirka suke mutuwa kowace shekara sakamakon cizon maciji. Sai dai Dr. Jean Lang na kamfanin Sanofi Pasto wanda ke sarrafa maganin macijin ya ce batun yana da sarƙaƙiya. Ya ce gwamnati da ƙungiyoyin agaji su ma suna da haƙƙi a wannan lamari. Dr. Lang, wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka ƙirƙiro da maganin shekaru 20 da suka shige, ya ce sarrafa maganin ba shi da riba. Ya ce yana ɗaukar lokaci kafin a sarrafa shi, kuma zai ɗauki shekaru 2 kafin a maye gurbin wanda kaifinsa yake dab da ƙarewa. Ya ce tilas ne a ajiye maganin a akwatin sanyi, wani abu da zai zama ƙalubalen gaske a ɗakunan shan maganin ƙasashen Afirka. Banda haka kuma amfani da shi wajen jinya yana da tsada ainun, inda mai jinya zai kashe akalla dala 500 akan allura biyu.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka je a labaran duniya, ƙasar Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. Kuma idan kuna biye da mu a cikin shirinmu na ɗazu, Dr. Masud Ibrahim ya ce Birtaniya ta yi kuskure da ta fice daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turan. A saboda haka sai na tambaye shi, to shin idan Birtaniya ta lura da kuskuren da ta yi, akwai yiwuwar cewa watan wata rana za ta sake komawa cikin ƙungiyar?
To, a yanzu dai hakan za ta iya yiwuwa nan gaba. Musamman idan ta ɗanɗana kudarta a wannan yunkuri, saboda gaskiya masana hasashe na tattalin arziki da siyasa sun ainihin ba da shawarwari masu ƙarfin gaske kan cewa ficewa daga wannan tarayya kuskure ne babba. So amma abinda ke faruwa, mutane sun karkata da wasu abubuwa daban da suka tura su suka afka cikin zaben ficewa daga ainihin wannan tarayya, wanda a yanzu kika dube yanayin mutane gashi sun yi zabe, amma kuma ba irin wannan abinan
doki din da murna,
ba doki, yawa ba doki a zakatun jama'a, saboda sun zo kafin zabe suna ta dokin a yi zabe su fita. So amma kuma a lokacin kuma ba su yi tunanin cewa menene zai zama sakamako ba bayan sun iya samun fita din. So yanzu kuma gashi din sun zabi su fita din, amma saboda rashin tabbas suna wani irin hali na jimami ba doki a tattare da su, saboda rashin tabbacin cewa me zai faru a nan gaba. So hakan yana nunawa cewa gaskiya mutane na cikin wani irin hali na dardar.
To, Allah ya kyauta.
A fitan da ainihin Birtaniya ta yi a wannan lokaci.
Dr. Masud Ibrahim kenan. Yanzu kuma sai rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP ta masu hamayya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya ako da rahoto.
Shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya, Sanata Ahmad Muhammad Makarfi, ya yi watsi da zargin da Sanata Alimar Sharbi mai na cewa ya turo su Tsagelu sakatariya don su kore shi. Sanata Ahmad Makarfin da ke mai da martani a cikin hirar shi da muryar Amurka a garin Kaduna, ya ce idan ana maganar waketa da yamutsi sai a duba tarihin tsakanin su biyun tun da duk sun taɓa zama gwamnoni.
Da farko dai mutane sun san ko ni wane ne, sun san kuma ko shi Madi Sharif wane ne. Dukkanmu mun yi shugabanci, ni na yi a jihar Kaduna shekara 8, ya yi a jihar Borno shekaru 8. An san halin da na samu jihar Kaduna da kaiwa da komawa da aka yi ta yi. An san kuma da jagorancin Ubangiji da taimakon jama'a kokarin da muka yi aka kawo zaman lafiya a jihar Kaduna. An san a lokacin da ya shiga jihar Borno yadda take zaune lafiya. An san yadda jihar Borno ta kasance bayan barin shi shugabanci. Saboda haka mutane su yanke mu kansu hukunci. Wane ne yake kama da abin da ya shafi zaman lafiya ko sabanin haka? Na biyu shine fa yaje da ƴan ta'addafa da asusuba ana taba ta kashi ja in ja da ƴan sanda har zuwa yamma ya tilasa kansa ya shiga cikin wannan office. Tunda ranan da yaje haka ko ni ko dan committee na ba wanda ya kusa ma da wannan waje domin gudun tashin hankali. Abinda na lura da shi yana nema ya maida wannan abu kaman tsakanina da shi ne. Wannan ko abu ba haka bane. Ni ba ina wakiltan kaina ne ko wani buri na ba. Ina wakiltan jam'iyya ne. Jam'iyyan nan kuma tana da rassa da shugabanni. Su fa suka dora ni akan mukami. Su kuma da suka dora ni da ƴan committee na akan mukami idan yau suka zo suka ce ana son sauyi in sauka ko minti ɗaya ba zan ba da ja sauka zan yi domin jam'iyyar ta ci gaba.
Kuna sa ran magance wannan matsalar?
Ai ba abin da Allah yake sauka bai da magani. Mun yi imani a ƙarshe insha Allah za mu magani.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To mun gode Isa. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu bude layukan waya domin jin ra'ayinku a shakata da wannan waka ta Azumi.
Lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu himma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu himma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
asala alaikum ya dan uwana
Ramadan
yau ga wata mai falala ya dawo mana
Ramadan
sai mu dauke niyyar kyautatawa dan uwana
a Ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
a Ramadan
mu yi juriya dan uwa da nafiloli a Ramadan salati gunsa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar kanabina
Muhammadi
shine ya koya mana bautar kalikina
Muhammadi
hada da urran islam ya bayyana
Muhammadi
ciki da akwai azumi na farin la Ramadan
lale marhaba
daran saboda ɗan uwana
Ramadan
yafi watanni dubu fadar kalikina
Ramadan
shi ne daran.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To a yau kiran mu ta farko ta fito ne daga Kano. Assalamu alaikum.
Alaikum alaikum salam. Hajiya barka da yamma.
Barka ka dai.
An yi lafiya an kaga lafiya. Hello.
Eh muna jin ka.
Ina magana da Bidaminu Alhamisu na Kabo.
To me an ra'ayinka yau?
Ra'ayina dai ina wa shugaban kasa barka da zuwa kuma Ubangiji Allah ya sa zan fara sallah yau Tahajji da Allah ya sa mu zama lafiya.
To amma mun gode. To sai kuma malami na gaba daga ina ne? Fatoscom ne ko ina?
Ga Plateau ne.
To daga Plateau ko to do muna jin ka
mai magana Bala Commander ne da yake Plateau garin Bukur.
To Malam Bala Commander muna jin ka mai an ra'ayinka.
Eh to ra'ayina shine dai gaskiya dai muna karama Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala godiya da ya dare shugaban kasa Najeriya na a cikin koshin lafiya, kuma ina ƙara jaddada abin da shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau yace a ci gaba da mashuwagabanni addu'a ta gari. To mu ma muna nan muna goyen bayan wannan bayanan da ya yi shi shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau, ku kuma biye Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi.
To Malam Bala Commander mun gode da wannan ra'ayi. Daga Jos Plateau za mu gangara zuwa Maiduguri. Assalamu alaikum. To da alama Maiduguri. To mun kasa samun layin Maiduguri. Waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma mun buɗe layukan wayanmu a saboda haka duk mara mai ra'ayi sai ya kira. To mun samu kira daga Yobe. Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam. Aminu alaikum salam.
A rediyon ka tana kunna malam kashe.
To bari rage.
Ka kashe ma dai kwata kwata dan Allah.
Yawa na rage.
To menene ra'ayinka kuma da wa muke magana?
Eh Alhaji Salisu ne daga karamin hukumar Macina.
To Alhaji Salisu me an ra'ayinka?
Eh ra'ayina Ubangiji tunda Allah ya ka.
Alhaji Salisu kana jin muna jin ka.
Eh shine in Allah Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma azumin da zamu yi wannan Ubangiji Allah ya sa karbe shi yake.
To amin sun ma amin. To daga Yobe bari mu yi Abuja. Assalamu alaikum.
Na gode.
Abuja ko kuma kun bace ne? To da alama yau muna fama da matsalar network. Ana dai tare ne da sashen Hausa. Abuja kana jin mu? Lafiya kalau.
Yawa ya aikin ku?
Alhamdulillah.
Madalla, ina so in faɗi ra'ayina da dadewa, ina so in same ku ban same ku ba.
To da farko me a sunanka?
Yawa sunana Abubakar Dan Hadeja.
To mana Abubakar yau ka same mu, ka kashe rediyon ka in tana kunne in dai kana son a ji ka sosai.
To na kashe hajiya.
Yawa to me an ra'ayinka?
Ra'ayina shine ni a matsayina na dan Najeriya kuma dan Arewa kuma ni dan kasuwa ne ba ma'aikacin gwamnati ba, amma ni abin da nake dubawa wato mutanen Najeriya duk masu kishin Najeriya bai kamata suna sukan shugaba Buhari kai tsaye ba. Abinda ya dace in za ka yi suka farko ka fara daga kan kansilanka, ciyamanka, zuwa har sanata da ɗan majalisa da gwamnanka. Saboda shi Buhari nan dai ina ga yayi wa yaro nisa inda yake matsayinsa. To amma saboda shi bawon Allah ne mai gaskiya na talakawa ne, kowa ya tashi suka da bakar magana sai yake gaya Buhari kai tsaye. Makiyansa suna gaya masa, mu kuma masoyansa muna gaya masa, muna gaya.
To malam ai sai ka dan takaita ko ka san akwai wasu a kan layi.
To hajiya don Allah, ni dai abin da nake kira da ƴan Najeriya masu kishin Najeriya, darajar samun mulkin Buhari nan wallahi shine zaman lafiyan ɗan Najeriya, ba ma ɗan Arewa ba, ɗan ko ina.
To mun gode. To bari mu yi nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Mataimakin shugaban kungiyar murya nasara ne na jihar Nasarawa, Habibu Magajin Ratin zaman lafiyan bare-bari.
To malam Habibu muna jin ka.
To a gaskiya ne ma zai tsokaci ne kamar yadda wanda ya magana baya ya ce. Saboda mu ne wanda muna roƙo Allah, Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasa. Hankalinmu ya tashi ya rude ba kaɗan ba a ƙasar nan, amma yanzu gashi mun samu kwanciyar hankali kuma da zama lafiya. To ya kamata mu gode ma Allah, kar kuma mu zo mu samu wahala rashin saboda rashin godiya. Addu'a za mu sa a gaba. Yanzu ma shugaba, ina roƙon Najeriya don Allah da Annabi a ci gaba da addu'a, kuma duk hali na tsanani da muna ciki da kuncin Allah ya fidda mu, tunda canji muke neman mu samu canjin. to abinda ya rige mana shine addu'a iyakacin addu'a nake na gaba da wani kwar mutanen Najeriya
to mun gode kwarai kwarai to zamu sake komawa Maiduguri assalamu alaikum
wa alaikum assalam sannuku dai
yawa sannuka
dai kuna magana da Jibrin Ali daga Maiduguri
to malam Jibrin in radion ka tana kunne da Allah ka kashe
to dama ni kawai ina yaba muku ne shirye-shiryen ku suna kayatar da ni na sha neman ku bana samun ku shirye-shiryen ku suna kayatar da ni shine kawai na muku godiya kawai
to mun gode to bari mu yi jamhuriyar Niger makwabciyar Najeriya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
yawa
malam Muhammadu ne daga gure Tori Niger
to malam Muhammadu muna jin ka
ina so ne ni galbi idan hankali ga mutanen Najeriya wato su yi hakuri bisa ga zaɓin da suka mai shugaba Buhari wato su yi hakuri a duk a sami sauki ba a samun shi lokaci guda duk ne mutan ya shi tabbata da Allah ya canza amma sai da hakuri a ƙara hakuri a saurara shugabanni abin da suke yi ba bisa da gangan ba suke wani abu ko da kaga da matsuwa to matsuwar lokaci kaɗan ne hakuri shine shawara ta a gare su Assalamu alaikum Allah
wannan lafiya da zaman lafiya. Amin mun kuma gode da wannan shawara da ka ba mu. Ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadanda yanzu aka lalubo wannan tasha muna jin ra'ayinku ne kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. Muna ƙara godiya dukkan masu sauraron mu da suka samu damar bayyana ra'ayinsu da kuma waɗanda suka yi ƙoƙari amma a saboda hanyoyin network ba su samu dama ba. Yanzu ga Malam Sama'ila ɗan kare-kare na zai bayyana mana falarar azumi a gare sa.
Sunana dai Sama'ila ɗan kare-kare da aka fi sani da Sama'ila M Adam mai lafiya. Azumi ni kan babu da zan ce sai dai Allah Ubangiji ya nuna mana falarin cikin sa. Allah ya sa muna daga cikin wanda za a inta. Gaskiya azumi inda nake farin cikin zuwan azumi kamun azumi bana samu in zanna har na yi takara na izu 20 izu 10 amma yanzu haka daga zara an ce na sallar asar to na tsaye da duk wani abun da yake yi saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikin sa nakan iya zuwa a duk 10 ina iya kokari na ga na sauki alkur'ani to ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajar wannan watan dan Allah su sauta dan Allah su yi hakuri su duba falalan cikin wannan watan Ramadan din su sauta mana mu Yakuba mu samu
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 20 ga watan Yuni ne kasashen duniya suke bukin tuna ranar ƴan gudun hijira a duniya. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNCHR ta fitar da rahoto dake cewa akwai ƴan gudun hijira sama da miliyan 60, miliyan 20 a cikin suna neman mafaka ne a wasu kasashe. Sa'annan miliyan 40 kuma sun rasa matsugunansu ne a cikin kasashensu wanda mafi yawansu daga yakin duniya na biyu ne. Taɓarɓarewar kai kayan agaji a faɗin duniya yana tabbatar da cewa ƙoƙarinmu baya tasiri wanda hakan ya zama wajibi kasashe mu ƙara himma, inji jakadan Amurka a Botswana L. Miller. A wani sharhi da ya yi a ranar ƴan gudun hijirar a duniya, jakadan Miller ya ce, sau tari ana hana masu neman mafaka ba a ba su kariya ko ana ƙin ba su buƙatunsu. Ko kuma ana sallamar su daga inda suka je neman taimako. Amurka tana neman a ƙara himma wurin faɗaɗa taimakon agaji kuma a samar da dama na tsawon lokaci ga 'yan gudun hijiran da waɗanda suka rasa matsugunansu a faɗin duniya. Muna kira ga abokanmu da ƙawayenmu su tashi haikan a kan wannan batu kuma su tabbatar da ayyukansu na ba da kariya ga 'yan gudun hijira. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙawaye ita ce Botswana, wacce aƙalla ta ajiye 'yan gudun hijira 300,000 a sansanin Dukwe. Wanda suka fito daga wurare masu nisa sakamakon tashin hankula kamar Somalia da kuma makwaiciya Zimbabwe, inji jakada Mila. Gwamnatin Botswana da haɗin gwiwar hukumar UNCHR suna baiwa 'yan gudun hijira ilimi sannan suna ba su gidaje, kazalika suke duban lafiyarsu. Gwamnatin Amurka tana nan tana aiki ta taimaka inda za ta iya. Za ta taimaka wurin ba da kuɗin tafiyar da harkokin kiwon lafiya a sansanin, bugu da ƙari za ta ba da taimako ga ƙungiyoyi da ke koyar da sana'o'in hannu ga matasa na sansanin 'yan gudun hijiran. Muna aiki da gwamnatin Botswana da hukumar UNCHR don samar da mafita mai ɗorewa ga 'yan gudun hijira. tun shekarar 1975 shirin karɓar 'yan gudun hijira na Amurka ya ba sama da biliyon 300,000 na 'yan gudun hijira wurin zama daga sassa daban-daban na duniya. A kowace shekaru ukun baya, Amurka tana ajiye 'yan gudun hijira 70,000 kuma wannan shekara muna da aniyar ajiye 'yan gudun hijiran 85,000. Bugu da ƙari, shugaba Barack Obama ya ba da sanarwar cewa Amurka za ta ajiye 'yan gudun hijira 100,000 a cikin shekarar 2017. Shirin karɓar 'yan gudun hijiran ya ba masu gudun hijira mafi ƙasƙanta daman zama da sake rayuwa a ko'ina a faɗin Amurka. Tunda yake yawan 'yan gudun hijira da ƙalubalen waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon rigingimu ya yi yawa, to dole ne taimakonmu kuma ya yi yawa, in ji jakada Mila. A ƙoƙarin yin marhabi ga 'yan gudun hijiran, muna jaddada taimakonmu ga bil'adama da ƙoƙarinmu wurin tabbatar da zaman lafiya a duniya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka saba, za mu ƙarƙare ne da takaitattun labarai.
Jiya Alhamis, al'ummar Birtaniya suka kada kuri'a da karamar rata ta ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, wani yunkurin da shugabannin kasashen Turai suka bayyana a matsayin babban kuskure. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce, mun karbi shawarar da al'ummar Birtaniya ta yanke da bakin ciki, babu shakka babban koma baya ne ga kasashen Turai da kuma tsarin samar da daidai ko kasashen. Tun farko a yau, kasar Turkiya ta ce Birtaniya ta yi babban kuskure da ta fice daga kungiyar tarayyar Turai, kasuwar kasashen duniya mafi girma. Babban magatakardar kungiyar tsaro ta NATO kuma Jens Stoltenberg ya ce ya hakikanta cewa Birtaniya za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kawancen kungiyar. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce ya ji matukar takaicin shawarar da Birtaniya ta yanke, sai dai ya ce zaɓin al'ummar kasar ne, sabili da haka dole ne a mutunta shi. Masu sharhi kan lamura kuma sun ce kasashen nahiyar Afirka yankin hamada za su ji gumin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai, sai dai ba iya yin harsashen irin yadda wannan zai shafi kasashen ba. Ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai zai shafi Afirka ta gabas, yankin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka, in ji Ali Khan Sauki, wani mai sharhi kan harkokin kuɗi kuma wanda ya mallaki kamfanin Risk Management na ƙasar Kenya. Birtaniya dai na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da take hulɗa da zuba jari a ƙasar ta Kenya. Gwamnatin Birtaniya ta ce ta hakikanta ƙasar ke tana wato ciniki da Kenya da suke yi ya kai na dala miliyan 270,000 a kowace shekara. Nan ba da daɗewa ba za a rasa wani maganin saran maciji mai mahimmanci da kamfanin da ke sarrafa shi ya ce ba shi da riba. Sauran maganin da ake da shi zai gama aiki ne a ƙarshen wannan watan na Yuni. Lamarin.
To, a gaishe ke masu sauraro, yanzu dai nan misalin ƙarfe 5 na la'asar ne a agogon Washington DC, kuma sauranmu kimanin sa'o'i 3 da kamar mintoci 37, idan Allah ya yarda za mu sha ruwa a yayin da ku a can har kuma gama sallar tarawih. To, a nan za mu sallama da ku, sai kuma shirinmu na gobe da safe, idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa, a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake mana fatar alheri, a huta lafiya.